This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hauwa Sharif. Tare nake da Zara'u Fage da sauran abokan aiki. Cikin shirin na asubahin yau Litinin 8 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zara'un da kanin labarai.
Masu kiraye-kirayen da shugaban Amurka Joe Biden ya janye daga takarar zaben da ke tafe na ƙara ƙaruwa. Sannan yayin da rikicin Isra'ila da Hamas a Gaza ya shiga wata na tara, kungiyar gamayyar Falastini ta ce tana jiran martanin Isra'ila bayan da ta yi watsi da wata muhimmiyar bukata ta tsagaita buɗe wuta da Amurka ke marawa baya. Hasashen zaben Faransa na nuni da cewa gamayyar jam'iyyu sun lashe mafiya yawan kujerun 'yan majalisa a ƙuri'un da aka kada a zaben fidda gwani na ƙasar.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta kammala babban taronta na 67 a Abuja, babban birnin Najeriya, inda aka ƙara zaben shugaban Najeriya Bola Tinubu a matsayin shugaba tare da zayyana ƙudurori da kungiyar za ta sa a gaba.
Yanzu abin da ake ƙoƙarin yi shi ne hanyoyi na cinikayya kamar Abidjan zuwa Lagos.
Muna kuma tafi da tattaunawa da Professor Tijjani Muhammad, inda ya ce ko kusa ba a makara ba wajen samun dattawa da za su amsa sunansu na dattaɓai. A cigaban hirarsu da Muhammad Ibrahim Kwari kan harkar lattuɓe rawanin sarakuna da wasu shugabannin siyasa ke yi.
Duk mutumin da ya kare mutuncinsa bai yi kwaɗayi ba, bai yi bayanaiya ba, bai dan haɗa kansa da an zo an yi wani abu ba, wallahi wannan na tabbatar ma dole a girmama shi.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar yadda muka saba a duk safiyar Litinin, za ku ji mu ɗauki da shirin Ciki da Gaskiya tare da Sarfi Lahashin Gumel, inda a yau shirin zai duba batun ƙorafin da wasu ma'aikatan gidan kaso suka yi akan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma. Amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A makon nan na iya kasancewa cike da kalubale ga shugaban Amurka Joe Biden a zaben da ke tafe, inda masu kiran da ya janye daga takara ke ƙara ƙaruwa saboda yawan shekarunsa da lafiyarsa. Amma duk da haka, ya zuwa yanzu Biden yana da goyon bayan abokan siyasar shi da dama, duk da cewa sun amince da damuwar masu jefa ƙuri'a na jam'iyyar Democrat. Shugaban Amurka Joe Biden a jawabin da ya gabatar a jiya Lahadi yayin wani taro a wata majama'a a Philadelphia ya yi magana akan nasarorin da ya samu, duk da cewa masu kada ƙuri'a na nuna damuwa a game da shekarunsa da kuma ko zai iya ci gaba da shugabancin ƙasar. Waɗannan kiraye-kiraye sun biyo bayan rashin nuna ƙwazansa a muhawarar da aka yi ta baya-bayan nan. Shugaba Biden ya ƙara jaddada ƙudurinsa na ci gaba da tsayawa takarar shugabancin ƙasar. Biden ya ce,
I don't think anybody is more qualified to be president or win this race than me.
Ba na jin akwai wanda ya fi cancanta ya zama shugaban ƙasa ko ya lashe zaben fiye da ni. Yayin da rikicin Isra'ila da Hamas a Gaza ya shiga wata na tara a jiya Lahadi, kungiyar gamayyar Falastini ta ce tana jiran martanin Isra'ila bayan da ta yi watsi da wata muhimmiyar bukata ta tsagaita buɗe wuta da Amurka ke marawa baya. Amma a yanzu ana ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da yarjejeniyar ta tsagaita buɗe wuta. Hamas ta ce da farko ta amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Amurka ke yi da Isra'ila, inda a da Hamas ɗin ta tsaya tsayin daka kan buƙatar da ta daɗe tana nema akan Isra'ila ta kawo ƙarshen yaƙin gaba ɗaya. A cikin watanni tara na rikicin tsakanin Isra'ila da kungiyar ta'addanci ta Hamas, Falastinawa sama da 38,000 ne suka mutu a cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza ta Hamas. Rikicin da ya fara ne a ranar 7 ga watan Oktoban bara, lokacin da Hamas da kawayenta suka kutsa kan iyakar Isra'ila, inda suka kashe mutane 1,200 galibi fararen hula, tare da yin garkuwa da wasu 250. Hasashen zaben Faransa na nuni da cewa gamayyar jam'iyyu sun lashe mafiya yawan kujerun 'yan majalisa a ƙuri'un da aka kada a zaben fidda gwani na ƙasar. Hasashen mai cike da ban mamaki ya sanya jam'iyyun ƙawancen shugaba Emmanuel Macron a matsayi na biyu. Rashin rinjaye ga kowace jam'iyya ya jefa Faransa cikin rudanin siyasa da tattalin arziki. Ana dai sa ran samun sakamakon ƙarshe da safiyar yau Litinin a zaben da aka gudanar kafin wa'adin zaben da babu tabbas kan yadda zai kaya. Shugaban da ba shi da farin jini ya rasa ikon majalisar a cewar hasashen da aka yi. Jam'iyyar Marine Le Pen ta ƙara yawan kujerun da take da su a majalisar dokokin ƙasar. Yanzu haka Faransa na fuskantar yiwuwar share makonni ana tafka siyasa domin tantance wanda zai zama prime minister da kuma wanda zai jagoranci majalisar dokokin ƙasar. Ana sa ran Macron ne zai ci gaba da jagorancin ƙasar tare da prime minister mai adawa da galibin manufofinsa na cikin gida ne.
An jima kaɗan Zarawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu je ga batun babban taron kungiyar ECOWAS karo na 67 da aka kammala a birnin Abuja babban birnin Najeriya, inda aka sake zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kungiyar na wani sabon wa'adi da kuma amincewa da kafa rundunar ko ta kwana da za ta yaƙi ta'addanci da kuma tsara takardun kuɗi na bai ɗaya wato ECO. Ministan hulɗa da ƙasashen wajen Najeriya Ambassador Yusuf Tugga ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa cikakken bayani bayan kammala taron.
Rundunar tsaro tun ma kafin a zaɓi shi shugaba Tinubu da aka zauna a ɗakin taro ana muhawara ya jaddada cewa Najeriya ta yanke hukuncin cewa za ta ƙara tallafawa ECOWAS da kuɗaɗen shiga. Kuma da a baya akwai kusan kuɗaɗen da Najeriya ta ɗan rage bayarwa wa ECOWAS saboda ta ce sai an yi wa ita ECOWAS ɗangaren bahul domin a tabbatar da cewa ana kashe wannan kuɗaɗe ta hanya mai kyau. Saboda haka alhamdulillahi an samu ci gaba, an yi wannan ɗangaren bahul kuma Najeriya ta amince, ma'ana kuma za a yi amfani da wannan kuɗaɗe domin ya zama na an samu wannan runduna ta tsaro domin yaki da 'yan ta'adda da suka addabi yankin ECOWAS. Sannan kan maganan kuɗi na bai ɗaya, dama ana tafiya ne abin daki-daki. Yanzu abin da ake ƙoƙarin yi shine hanyoyi na cinikayya kamar Abidjan zuwa Lagos da wasu makamantansu ya kasance checkpoint da ake yi. An rike su kuma an cire su baki ɗaya, an samu wannan amincewa. To amma dama sai kowace ƙasa ta yi gyare-gyare na tattalin arzikinta kafin a shiga wannan haɗaka. So ana kan hanya.
To a daidai lokacin da kuke gabatar da wannan taron da waɗannan ƙudurorin, an samu bayani da ya fito daga Yamai cewa shugabannin ƙasashen nan guda uku da suka kyamaci ECOWAS suka ce sun fice, sun ƙara jaddada cewa ba gudu ba ja da baya, su ba za su dawo su shiga wannan ƙungiyar ba. Me ake ciki dangane da wannan ficewar tasu?
Tilas a zama a cikin ECOWAS, amma abinda ECOWAS zama take ci gaba da nanatawa shine kofa na buɗe wa wannan sauran ƙasashe guda uku da suka ce sun fita su dawo cikin 'yan uwansu. Domin dama ka'idojin ECOWAS da dokokinta, in ƙasa ta ce ta fita sai an ba ta shekara ɗaya tukuna sannan a tabbatar da tan nata. Wala Allah su duba su ga cewa sun canza shawara, shi yasa dama ake ba da shekara ɗaya. Banda haka kuma a haka ɗin ma duk da cewa sun yi wannan ƙawance na ƙasashe uku, a cikin ECOWAS ɗin ma dama akwai ƙungiyoyi, akwai ƙawance na ƙasashe daban-daban. Misali kaga akwai Mano River,
yana nan na wasu kasashe ne da suka haɗu a cikin ECOWAS. Su mambobi ne na ECOWAS kuma suna da nasu kungiyar daban. Don haka su ma wannan in sun ga dama ba laifi a ce sun yi wannan haɗakan, sannan kuma da haka suna cikin ECOWAS. Domin dai kam ita ECOWAS ko a wannan taron mun kare zata da cewa mu ba za mu fasa tallafa musu ba ta fannin yaƙi da ta'addanci da wasu hanyoyi ma. Tunda ai ECOWAS kungiya ce ta al'umma, shi yasa aka ce community. Ba wai kasashe ba, al'umman yankin Afirka ta yamma ne.
Ambassador Yusuf Tuge kenan, ministan hudar kasashen waje na Najeriya, a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ministan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya kenan, Ambassador Yusuf Tuge, a hirarsu da Umar Faruk Musa bayan kammala babban taron kungiyar ECOWAS. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sake sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
‘Yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Yo-jun ta ce atisayen soji da Koriya ta Kudu ta yi a baya-bayan nan a kusa da kan iyakar kasashen biyu ya wuce gona da iri, a cewar wani rahoto daga kafar yaɗa labaran ƙasar ta KCNA a yau Litinin. Kim Yo-jun ta kuma zargi shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da haifar da tarzoma a zirin Koriya domin kawar da hankalin jama'a daga rashin taɓuka komai a harkokin siyasar cikin gida ta ƙasar. Ta kuma gabatar da wata takardar koke mai cike da sa hannun mutane sama da miliyan ɗaya ta yanar gizo tana neman a tsige Yoon. Kim ta ce idan har Koriya ta Arewa ta yanke hukuncin cewa an keta huruminta, nan take dakarunta za su mayar da martani kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. Sojojin Koriya ta Kudu sun dawo da yin atisayen harba makamai masu linzami a kusa da iyakar tekun yammacin ƙasar a ƙarshen watan Yuni, karon farko kenan tun shekarar 2018. A farkon watan nan ne za a rantsar da sabon zababban shugaban Iran Masoud Pezeshkian a gaban majalisar dokokin ƙasar a matsayin shugaban Jamhuriyar Musulunci ta Iran na tara, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya bada rahoton cewar za a gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasar a ranakun 4 ko 5 ga watan Agusta. Za a baiwa sabon zababben shugaban ƙasar kwanaki 15 ya gabatar da ministocinsa ga majalisar dokokin ƙasar. Sababbin zababben shugabannin za su yi rantsuwa a gaban majalisar dokokin ƙasar aiki a hukumance. Za a gudanar da bikin rantsuwar ne bayan da zababben shugaban ƙasar ya samu amincewa a hukumance daga jagoran juyin juya halin musuluncin ƙasar. A ranar Juma'ar da ta gabata ne Pezeshkian ya lashe zaben da aka gudanar, inda ya kayar da Sa'id Jalili mai ra'ayin riƙau domin maye gurbin shugaba Ibrahim Raisi wanda ya mutu a hatsarin jirgin sama mai saukar angulu a watan Mayu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma da la yanzu kuma sai wata hira da wakilin mu a kanan Najeriya Muhammad Ibrahim Kwari ya yi da Profesa Tijjani Muhammad kan mahimmancin dattako a tsakanin iyayen ƙasa dangane da sabatta sauken da wasu shugabannin siyasa ke yi da raunin sarakuna.
Duk wanda yake shi dattijo ne to kai kuɗi, abin da yake cutar har su sarakunan yanzu ake musu abin da suke kuɗi suke. Sarki Ado wannan Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba, General Ibrahim Babangida ba bangi da shi ya taba ga mun da bakin sa muka za 1996 yace nace me nace wanda sarki ka fi gino ma yace sarki Ado yace bai taba tambaya ta mana abu har na gama shekara ta 8 yace ya taba zuwa wajen mu mun dauka ma kuka sai kawo sai ce a waɗansu sarakuna ne suka ce suna cin halin kaka na kai to Allah shi ne suka turo suka sa shi ne yake cewa ce yace Allah ya dade dan suke banda kai yace mu ba ma bukata. An taba na taba tambaye sa kuma ya tabbatar mun daga Allah sai shi sai ni nace an ce General Sani Abacha yana shigo ya taba ba dukkan su kudi a kawo check yace an yi haka. Nace da ya nemo wata bukata kake bashi hadin kai sai aka ce an gama bincike kasan gwamnati tana da labarin komai cewa kudin ma ba a sa Emirate Council ba account na masarauta ba. Sai aka zo aka ce ina kudin nan, kudin turawa ma yana, sai ce a je alkuki ya ba da kudi, shi ku je alkuki na daki na, za ku ga saman alkuki za ku ga wata ambulance ku dauko. Ambulance din ta yi kura ana fitowa kudin, sai ya ce gashi ana zuwa sai a ga check in ne shekara wajen 5 ko 6 bayan an ba shi bai taba shi ba, bai kai banki ba, kuma bai ci amfani ba. Suna sai ce ga kudin suna ai da ba ma taba yin wannan kudin. Kai ka san cewa Sarki Ado dan kare mutuncin baya cin kudin Emirate Council a albashinsa, abincinsa da kudin sa yake si. To sarakunan da ba su da kudi, kuma Sarki Ado duk zaben da ake yi zai ta cewa mutane, amma ba a taba ganin ya zo wajen, zai zo wajen zaben amma baya zaba kowace jami'a, baya zaba kowace jami'a. To ka zo yin sarakuna da ake zuwa ake amfani da su, kuma sannan wanda ya amfani da kai ya baka kudi ko yayi kaza ka goyi bayansa, kuma yau ka wayi gari ya hau kuma ka ce za ka yi saba, ai ka san kaman dole cire ka. An ce duk wanda ya ci ladan kuturu zai masa aski. To kuma ba sa cin ladan su iyayen masarakuna, ne yanzu ko cin ladan suke. To in kuma sun cin ladan ku, to dole sai masa aski. Abu na ƙarshe shine sarakunan da suna da diplomasiya, suna da diplomasiya. Lokacin da aka samu rikici da Abduba Yaro, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, kaga yanzu sun zama na mawali. Tun da ya ga tsarin siyasa ta 1973 da ta zo da shi, to sai ya zama yana ya tanadi na diplomasiya. Duk shugaban da Allah ya bashi gwamna, sai tun daga rikicin da aka yi da shi da Rimi, sai ya kaura kai. Sai aka wayi gari Rimi ma da suka yi masa wannan, ya zo ya nemi alfarma da Allah na ɗan uwansa daga cin Rimi, sai ya naɗa. Ana cewa fadawa suna ce ɗanmu ne.
Prof, yanzu waɗannan ɗabi'u idan sarakunanmu na yanzu suka dawo da su, martaba su za ta dawo?
Sai ta dawo. Duk wanda ya kare mutuncinsa dole a girmama shi. Duk mutumin da ya kare mutuncinsa bai yi kwaɗayi ba, bai yi bayanayya ba, bai ɗan haɗa kansa da an zo an yi wani abu ba, wallahi wannan na tabbatar ma dole a girmama shi.
Profesa Tijjani Muhammad kenan a hirarsa da Muhammad Ibrahim Kwari. Kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, da sadda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokacin ne da za a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai fara duba korafin wasu ma'aikatan gidan yari na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin wasu jami'an hukumar gidajen yarin Najeriya da yake kira ma'aikatan hukumar gyaran hali, da ke cewa suna rayuwa hannu baka hannu ƙwarya da rashin ingancin albashinsu in an kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki. Kazalika, ma'aikatan sun ce mai uwa a murhu ne kawai yake samun ƙarin girma, kuma koda mutum ya cancanta tare da lashe jarabawa. Wasu daga ma'aikatan da suka shigo shirin na ciki da gaskiya na dab da yin ritaya bayan shafa fiye da shekaru 30 suna aiki. Hakanan sun kunshi ajin manya da kuma na ƙananan ma'aikata. Sai dai shirin ya saka sunayensu saboda tsaro ba dan tsoro ba.
Wato baba, barka da haka.
Yawa, barka dai.
Baba, na samu labari cewa ma'aikatar da kuke aiki kamar akwai wata matsaloli haka mu dauka daga nan Abuja har zuwa inda kake yanzu. To, ban sani ba, ko za ka dai mana bayani wani irin matsaloli kuke fama da shi a wannan ma'aikata naku?
To, matsalolin dai na daya wanda muka fama da shi shine kaman karancin albashi da kuma wasu entitlement namu wanda ya kamata a biya mu ba a biya mu.
Wato wasu haƙƙoƙin
da ya kamata. To, yanzu kaga kaman lokacin da aka biya su police harmonization da sauransu, an ce aka yi harmonizing har da mu duka, amma har yau babu. Yanzu salarin da police suke karba, inspector kawai yana karba kusan 180 ko zuwa sama, amma mu har yanzu bai wuce 70,000 ba.
Kafin mu dan yi gaba, bari mu dan tsaya mu dan yi wata tambaya a nan. An ce za a yi harmonization tsakanin ku da 'yan sanda da sauransu. Daga wani lokaci ne zuwa wani lokaci aka yi wannan harmonization din? Kuma daga wani lokaci zuwa wani lokaci, misali kamar sauranku su 'yan sanda suka fara karɓan wannan
rayuwa? Akalla dai zai kai wata irin 6-5 da ya wuce. To yanzu aka fara wannan din. To amma har yanzu shiru muke ji, sai dai a dinga mana maganganu, a'a za a samu sati mai zuwa, a'a za a samu wannan wata, za a samu wancan wata, har yau shiru ba maganan din.
To yanzu ba bari mu danyi wata tambaya, misali mai sauraro zai san cewa wannan ma'aikata naku na hukumar gyaran hali wanda suke Najeriya gaba daya, mu dauka kamar mai karancin igiya, mu dauka daga igiya biyu ko ɗaya ko uku zuwa anini ɗaya ko biyu ko uku, nawa ne albashin su? Misali mu dauka daga kan mai igiya uku haka.
Eto mai igiya uku dai a gani na ko da shike mu wuce nan, amma ba zai wuce daukan 40,000 ba, ko 40 dai. Igiya mai SP kenan gaba da igiya uku shi ne yake karban 43 ko da 4
har yanzu.
Bambancin ma kadan ne, bai wuce 2,000, 3,000 shi ne bambancin. Yanzu kaman akwai rank da muke ce chief PA shi ne yake gaban SPA, su din kansu ba su wuce dauka 1,000, su ne suna kusan 70,000 din. To sai aka margin nasu da inspector namu kenan, don suna labeled, su din su ba su kai inspector ba, amma suna labeled daya da inspector din, duka level 7, to suna dauka 70,000. To wanda ya dade a wurin ne zai dauka 73 ko 74. To iya abin, to amma mai anini daya yana karban 100,000 ne ko 12 ko 13. To bai wuce hakan nan ma duka.
To yanzu ga yanayin yadda rayuwa take a yanzu, yaya kuke gudanar da yanayin tafiyar ku da iyali? Misali yanzu kamar kai a wani mataki kake a wannan hukuma?
A gaskiya akwai matsala kuma akwai wahala, saboda zaka samu yawancinmu muna da iyalai, wani mata biyu, wani yara uku hudu suna makaranta. To abinda zaka samu ka bawa yara su biya makaranta da abinda zaka ciyar da gidan ma matsala ne sosai. Saboda haka irin wannan abubuwa shi ne ya tattare da mu, zaka gani jikinmu ma yana dan sanyi a wannan aikin. Don duk aikin da kake yi kuna aiki da wasu yan uwanku, kaji an kara wa yan uwanku na wani fanni daban wanda kuna karkashin abun karkashin lema daya, sannan kudin ba a kara muku ba, dole jikinku zai mutu. To da ana mana haka, da ganda komai zai tafi daidai. In gwamnatin ta canja ta zo tana kara mana yadda ya kamata, abinda ya kamata ba mu, to ba wanda zai kuka wannan abu.
To yanzu duba da wannan hali da kuke ciki, mu aje bangaren albashi nan gefe guda, to ya ake kuma bangaren karin girma? Misali tunda anan an ce ana taka haye, bangaren karin girma ba?
Bangaren karin girma ma akwai matsala. Wannan matsalan shi ne za a kira mu gaba ɗaya mu je interview. In mun je interview akan za a ƙara mana girma. Sai mu zo abinda kuma muka rubuta a interview ɗin, abinda ma muka sani ne yawancinmu, kowa ya aza a kan cewa shi kenan ba wani abu. Sai daga baya sai mu zo mu je, a'a ba mu samu ba. Don ma abinda ya fi ba mu mamaki, mu da muka daɗe muka kai wuya diwu a interview ɗin, mu inspectors ɗin da sauran sai a ɗauki waɗanda suna bayan mu, wasu chief PA, saboda suna da hanya, suna da manya, suna da komai, sai kaga an ɗaura su a kan mu. A zo a ba su aninai, waɗanda za su zo jiya ba su aninai, mu da muka daɗe shekara da shekaru muna zaune a hakan ɗin, sai a ce a'a mu sake zuwa gobe, mu zo GP, mu zo Gatun. Watanni yanzu wani shekara 5-6-7 yana kan zuwa, amma har yanzu shiru.
Kakakin hukumar gyaran hali Abubakar Umar yayi dogon sharhi da ke nuna kamar ma'aikatan ba su fahimci abin da ke kawo mustar naki ba. Kazalika ya ba shawarar bin damar da aka ba su ta yin noma don hakan yake tallafa wa albashinsu.
Farko batun albashin kasan duniya nan abu ba isa mutum ko ba gaskiya ba, amma albashin gurgudu ya isa wanda yake cewa kowa zai murna da shi. Dan mun da muka jima cikin aiki nan mun samu da muke karɓa da kuma yanzu na zuwan gwangar gwamnati din ko ba gaskiya ba kafiliya ambiya. Kula da sabuwa da wasu jarjariya kan albashi ji idan shi alhamdulillah, amma ka san cewa in adam ba ka da zaka ba shi abin da yake yi shi kuma na ba ka ka san cewa ore da ta zata da fitin talabi kuma da musa ba fa kullare na mu kan shi na police suke karba mu na karba kuma magana da nake maka yanzu nan akwai kare a cikin albashi na mu cikin mu Allah godiya kuma shi kuma da ramu hadirin da baba da suwan shi da yazo kan garin mulki ya fada cewa kula da prisononi staff yana cikin abubuwan da zai cewa ya gyara kuma ya kawo kuma alkawarin da yi ya cika alkawarin da kowa ya zina gurgudu albashi na shi ana biya shi albashi na shi kuma batun gurgudu na promotion ka san cewa cewa kamar yi sa a wuri a yi promotion ka san cewa za a ke screen in an gama screen ne za a yi jarabawa tun wurin da ke jarabawa sa ina gaya maka gaskiya cewa ana promotion na su da tun da shi ya gina mai haute zama ɗan zuwa ma kwantala jarara a yi promotion mutane fiye da dubu goma fiye da dubu goma kuma wannan magana da ke maka yanzu na gobin allakinmu daga deputy controller zuwa sama za su je interview na su yi jarabawa ya shi gaba nasu sati na gaba a yi sumon the 1st July wanda ta da assistant controller dan wasu mara su gina su to kuma na screening ba same ka da wani an tattace ta kadan ka courses ne kamata ka je ka je courses naka kuma ka ci jira banka ba wani damuwa da an san cewa za ka samu promotion naka amma ka gani wanda ka gan su cewa suna kuka cewa ba su samu promotion ba au ba su ci jira bawansu ba ko kuma courses ne kamata su je ba su ci ba ba su yi ko ba to kuma dole a tsarin gwamnati kama shi an baka promotion har ya kamata kai qualify qualify shi ne cewa dan matsayi ne zai karu kuma ba so inda kici za ce wai an baka wani responsibility matsayi a ce kai abu kaza na matsayi ya Allah ya baka a ce baka yi ba ka gama kai qualify ba kina duk wanda yake jarabawan sa za a fara shi promotion duk wanda aka yi kai zaci ba ta mishi an tantance ta kadan sa ba shi ma ta mishi da wani nifi akan ta kadan sa ba shi za a samu ne samu promotion.
Masu sauraro abin da ya sauka kenan a wannan makon sai a biyo mako mai zuwa inda za mu daura da jin ƙorafin ma'aikatan har ma da cigaban martanin karkakin hukumar gyaran hali. Yanzu amadadin Lado Salisu Garba da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashim kuma da ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga gabata karshe a shirin wato labarai a takaice.
A makon nan na iya kasancewa cike da kalubale ga shugaban Amurka Joe Biden a zaben da ke tafe, inda masu kiran da ya janye daga takara ke kara karuwa saboda yawan shekarunsa da lafiyarsa. Amma duk da haka ya zuwa yanzu Biden yana da goyon bayan abokan siyasar shi da dama, duk da cewa sun amince da damuwar masu jefa kuri'a na jam'iyyar Democrat. Waɗannan kiraye-kiraye sun biyo bayan rashin nuna ƙwazonsa a muhawarar da aka yi ta baya-bayan nan. Shugaba Biden ya ƙara jaddada ƙudurinsa na ci gaba da tsayawa takarar shugabancin ƙasar. Yayin da rikicin Isra'ila da Hamas a Gaza ya shiga wata na tara a jiya Lahadi, kungiyar gamayyar Falasdini ta ce tana jiran martani Isra'ila bayan da ta watsi da wata muhimmiyar bukata ta tsagaita buɗe wuta da Amurka ke marawa baya. A cikin watanni tara na rikicin tsakanin Isra'ila da kungiyar ta'addanci ta Hamas, Falasdinawa sama da 38,000 ne suka mutu a cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza ta Hamas. Hasashen zaben Faransa na nuni da cewa gamayyar jam'iyyu sun lashe mafiya yawan kujerun ƴan majalisa a ƙuri'un da aka kada a zaben fidda gwani na ƙasar.
To ma saro da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin Zarawa Fage da ta tsaya gabatar da shirin, da Dadi Balawi da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu mai sa Charleston, Hawwa Sharifu muku fata alheri daga nan Washington DC. Sai an jima ku.